Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 20 ga wannan watan Satumba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Laldaniya sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da warhaka baba yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin mu na wannan lokacin to ko bayan kun gaba jin labaran duniya za ku ji cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da takwararsa na kasar Jordan Sarki Abdullah na biyu a birnin New York bayan da shugaban na Najeriya ya kammala jawabinsa a babban taron majalisar dinkin duniya Bayan haka muna kuma dauke da rahoto akan yadda masana ke kallon umarni da babban alƙalin kotun Najeriya Samuel Onungen ya bayar na ware wasu kotuna na musamman a fadin kasar wanda za su saurari ƙarar rakin cin hanci da rashawa akan hakan ne kuma zamu nemi ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku ko shin wannan matakin da babban alƙalin ke dauka zai kawo sauyi a yaki da rashawa a Najeriya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya fadawa shugabannin Afirka cewa zai tura jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley zuwa Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A wata liyafar cin abinci inda Trump ya gana da shugabannin Afirka a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya yau Laraba. Shugaban ya ce Amurka na sa ido sosai kuma ta da matuƙa akan tashin hankalin da ke faruwa a Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ya kuma ce miliyoyin rayuka na tattare da hadari kuma Amurka na ci gaba da bada taimakon jinkai. Amma tabbatacciyar hanyar kawo ƙarshen wannan bala'in za ta buƙaci shirin samar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin shugabannin na Afirka da kuma sa hannun duka bangarori. Trump ya kuma ce Haley za ta tattauna akan hanyoyin warware rikici da kuma muhimman abu wato kaucewa rikicin kansa. Sudan ta Kudu ta samu kanta cikin yakin basasa shekaru 4 kenan wanda ya tilastawa mutane kusan miliyan 4 yin gudun hijira. Yayin da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuma ke fuskantar ƙarin tashe-tashen hankali sanadiyar rikicin kabilanci da kuma rashin tabbas dan koyaushe kasar za ta gudanar da zaben shugaban kasa. Shugaban Congo Joseph Kabila ya kasance akan karagar mulki fiye da wa'adin mulkinsa wanda ya kare a shekarar 2016.
Ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki a yau Laraba a birnin Mexico da jihohi dake kusa da birnin na kasar Mexico suna fatan gano mutane dake raye bayan girgizar kasar mai karfin maki 7.1 da wace ta faru a yankin wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa. Ministan harkokin cikin gida na Mexico Miguel Osorio Chong ya ce sojan kasar da jami'an 'yan sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun bincike kowane lungu da sako da ake kyauta zaton za a gano ƙarin mutane da ke da rai. Fararen hula su ma sun hada hannu da ma'aikatan agaji jim kaɗan bayan faruwar girgizar jiya talata da rana inda suka yi amfani da manyan na'urori da kuma hannayensu wajen kawar da buraguzan gine-ginen. Yanzu a safiyar yau Laraba shugaban cibiyar tsaron Dakaru na musamman Louis Philippe Pointe ya faɗa a shafinsa na Twitter cewar an sami rahotannin mace-mace 86 a birnin Mexico. Mutane 71 a jihar Morelos, mutane 43 a jihar Puebla, mutane 12 a jihar Mexico da kuma mutane 4 a Guerrero, sai kuma mutum 1 a Oaxaca.
Amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jinkai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulman Rohingya da ke gujewa Myanmar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba. Taimakon agajin da Amurka za ta bada wanda shine muhimmin mataki na farko da gwamnatin Trump za ta dauka akan yanayin da ake ciki a Myanmar zai hada da abinci da kayayyakin jinya ruwa da kuma wuraren tsukunnar da waɗanda rikicin ya shafa na gaggawa da kuma sauran wasu abubuwa a cikin watan da ya gabata musulmin Rohingya fiye da 1400 suka tsire daga Myanmar inda ake take musu haƙoƙinsu da kuma nuna musu wariya a ƙarshen watan Agusta ne mayakan sakan Rohingya suka kai wa dakaran tsaron bawan farmaki tun daga lokacin kwararru da ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin bama sun kai harharan da suka kona ƙauyuka ƙurmus suka kuma kashe mata da yara da ke tserewa
cibiyar da ke sa ido akan mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta ce guguwar Maria da na ci gaba da zubar da ruwa da kuma iska da ambaliyar ruwa a wasu sassan tsibirin Puerto Rico bayan da ta afka a yankin a yau Laraba a matsayin guguwa mai ƙarfin maki 4 guguwar Maria wacce ke ɗaya daga cikin munanan guguwar da aka taba gani a yankin Puerto Rico ya kure gudun iska na kusan kilomita 240 cikin awa ɗaya a safiyar yau Laraba kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake yi ya haddasa mummunan barazanar ambaliyar ruwa da kuma zaftarewar laka barazanar guguwar ta kuma ci gaba da yanke tsibirin da ake kira Virgin Island na Amurka yayin da guguwar ke matsawa a hankali bayan da ta shafi tsibirin St. Croix kwararru na sa ran guguwar za ta matsa daga tsibirin zuwa arewacin gabar tekun Puerto Rico daga nan kuma ta isa teku zuwa yammacin yau labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tumadalla Fadar shugaban Najeriya ta bada sanarwar cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da takwarassa na kasar Jordan Sarki Abdullah na biyu bayan ya kammala jawabinsa wurin babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York Shugaba Buhari ya gode wa shugaban na Jordan da irin gudunmuwa na motocin sulke 200 da Jordan ta baiwa Najeriya a baya a yaki da take da ƴan ta'adda tare da wani sabon alƙawari a jiya talata cewa Jordan za ta ƙara wa Najeriya manyan kayan aiki a yaki da take da Boko Haram inda shugaba Buhari ya ce wannan ba Najeriya kadai ce za ta amfana da wannan gudunmuwar ba ga Umar Faruk da ci gaban rahoton
To ganin cewa kasar Amurka da waɗansu ƙasashe na duniya ma sun dade da baiwa Najeriya gudunmuwa jefi-jefi amma har yanzu yakin nan da ƴan kungiyar Boko Haram yakicin yawa har ma fargaba yana karuwa a cikin ƙasa na tuntubi wani tsohon janar na soji kuma mai shari'a akan al'amuran tsaro wato General Abdulrazak Umar domin in ji ko menene dalilin da yakin nan yakicin yawa
ai ka san yaki iri biyu ne akwai yakin fito na fito wanda shi ake an saba ana yi amma wannan yake da ɗan ta'adda suke sunkuru ka shiga ka buga ka ba yakin fito na fito bane wannan da ban yake da yanda ake yin sa da makasudin sa da yanda ta wangar da shi duk da ban yake amma yakin fito na fito an san abin da ake daman shi yaki da irin wannan sunkuru na ɗan ta'adda abu ne mai wahalar al'amari ga duniya gaba ɗaya ba wanda zai iya ce maka ya iya kuma ba wani littafin da zaka karanta ko wani course din da zaka yi da zai ci sheka dalla dalla kamar da ake yaki fito na fito wannan yaki ne na sa'a na sunkuru na farmaki ba shirya shi ake ba shi idan ya zo an samu kafa kawai sai a yi shi
ina so ka gaya mana a matsayinka na tsohon janar na soja ta ina ne amfani da waɗannan motoci na sulke da amfani da jiragen sauka angulu na yaki da sauran kayan yakin da ita wannan kasar ta bada zai taimaka wurin yakin sunkurun da ƴan kungiyar Boko Haram ke yi wa Najeriya wanda kace shina da wahalar gaske kuma ba wai abu ne da zaka karanta shi a makaranta ko a baka horo yadda zaka yi shi ba
inda zai taimaka shine waje daya akwai abin da ake kira akwai kamar nan ce maka yakin fito na to ka san abokin gaba ka yana waje kaza ka san abin da yake da shi to amma shin da baka sani ba idan kana da masaniya ko dandakin asirin kasa ko masu baka labarin al'amarin sirrin abokan gaba to idan ka sani idan kana da inda yake zaka yi maza ka je wajen
General Abdulrazak Umar kenan tsohon janar na sojin Najeriya kuma mai shari'a akan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja yanzu ƴan ƙasa sun sa ido su ga tasirin da ci gaba da bayar da wannan gudunmawa zai yi domin kawo ƙarshe ko farmaki da ƴan ƙungiyar Boko Haram suke kawo jefi-jefi ga ƴan Najeriya musamman a arewa maso gabacin Najeriya. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. To koya masana shari'a ke kallon umarni da babban alƙalin tarayyar Najeriya Samuel Onunge ya bayar na ware wasu kotuna na musamman a jihohin faɗin ƙasar baki ɗaya wanda za su mayar da hankali wurin sauraren ƙararrakin cin hanci da rashawa. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Nasiru Adamu Aliyu, malami a sashen koyar da shari'a na Jami'ar Bayero a Kano, kuma ga hirarta su.
Ba sabo bane wannan kwata-kwata, ina gaya maka. Wannan kamar wato zan iya cewa kamar ma farga daji akai. Tunda yake abu ne da tuntuni yana nan. Me yasa tuntuni misali in dai ana ganin yana da wannan muhimmanci ba a yi tuntuni an ce an ware kamar yanda a tokokin zabe, shari'o'in zabe yake ware kotuna a ce su za su saurari kaza. Tuntuni za a yi. Abin da nake so in ce shine ni a gani na wannan abin da yayi zai dan ƙara sauri da kaɗan, amma ba zai warware matsalar da ake magana ba. Domin matsalar ta fi ƙarfin magana wai kotu kawai. Ina gaya maka bincike na laifi na rashawa na laifi da makamantansu a Najeriya yana da matsala. Kana gani EFCC za ka ga sun yi bincike sun yi kuma sun ci sun je kotu, amma da kashe da an watsar da shi sai an ga cewa laifin alƙali ne. Ina gaya maka in ba taɓa harkar 'yan sanda ba. In dai ba abu 'yan sanda an tabbatar da cewa su wani suke cin hanci akwai wanda zai bi kadinsu kamar yadda ake da sharar su a landa. Ina ganin wata ran da muka taɓa hira na taɓa gaya maka wannan. Sa'annan a tabbatar cewa zai accountable. Amma abinda nake son da ka duba gani a Najeriya tun da aka fara cin hanci da rashawa ka taɓa ganin ɗan sanda guda ɗaya babba da aka yi kotu aka ce ana cajin su da laifin cin hanci da rashawa. Saboda me? Saboda yawanci suke binciken nan su EFCC din. Yan sanda ba sa cin hanci saboda yawanci su ne a cikin ma'aikatar binciken EFCC. Suna kai su ba sa kai su. Kaga malamin Nuruba din shine taɓa yin kokari wanda ya dauki inspector general gaba daya. Wannan kuma misali ne kwa daya a cikin dubu. So in dai ina ga maka in dai gwamnati ba ta samu yanda za ta hana 'yan sanda su ci hanci da rashawa domin su za su suke bincike, su za su kawo shaida, su za su tattara yanda za a gabatar da shari'a, su za su kawo shaidu, su za su nemo su, kuma su ne umul abai sun cin hancin nan. So a kana ganin har yanzu wasu aiki wallahi cutar da abin da yake fata mutum
la'akari da dama ana zargin alƙalan nan da cewa su ma suna rashe wannan, kuma gashi kai bayani cewa 'yan sanda ma su ne hususan harkar wato rashe wannan. La'akari da yanayin aikin su wajen binciken badakalar kuɗaɗe da cin rashawa da cin hanci kenan, ma'ana wannan abun ba zai canza zani ba tunda yanzu misali an ce an ware wani tsari ne wanda kai aikinka kenan.
Bayan ga wakana da ya kamata mu sani, shugaban EFCC misali yawancin shari'a da ake yi a ƙasar nan ta irin wani cin hanci ko kuma laifi na tattalin arziki ai kagar da EFCC ake yin sa. Amma ka tuna ba mataimakin kwamishinan 'yan sanda shine shugaban gudanar na ɗaya. Na biyu yana fa son yi masa promotion. Na uku yawancin da suke shugabannin gurare duk 'yan sanda ne. Na su fa za su yi binciken nan. Ji nake gashi nan dai Ademola ai an ce an bincike shi ga Allah Ademola. Amma an watsar. Za ka gana cewa laifin kotu ce, amma duk kotu babu bincike da aka yi bincike ba za ta iya yin komai ba. Alƙali ko a gaba suka kashe mutum. In baka kawo hujja wacce za su sa ɗaure shi ba dole ka ɗauke kansa ba yanda zai yi. Saboda ba da hankalin da sanansu ake ba da shaida da aka gabata domin aka tafi a filu ai zai yi. So abin da nake so in ce ma shi ne duk wani abubuwa da suke tafiya. In dai ba tsari aka canja ba. Misali ka ce wai dalle sai ɗan sanda shi zai binciken laifi a misali shi zai zama shugaba a EFCC ko a wasu gurare wanda su bincike, ina tabbatar maka wallahi ba za su samu da ake maka.
To madalla a gaida Nasiru, a gaida wato Ibrahim Kwari kenan, shi da Dr. Nasiru Adamu Aliyu, malami a sashen koyar da shari'a na Jami'ar Bayero a Kano. To waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 4 kenan da minti 42, don haka sai a shirya don a kira mu akan wannan batu da kuka saurara. Ko shin kotuna na musamman da babban alƙalin Najeriya ya ce za a ware domin sauraren ƙararrakin cin hanci da rashawa zai kawo sauyi a yaƙi da rashawa da ake yi a Najeriya?
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To assalamu alaikum, muna da kira a Kaduna. Waye a Kaduna?
To wa alaikum assalam, babe aku makeri, barka da lasariya.
Yawa.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tare da Najeriya.
To malam Murtala, bismillah.
To gaskiya abin kaman daidai ma kure din ba, amma da muna tunanin kila ma daga shekara 1 da rabi da hawan shi malam Muhammadu Buhari za a ce an ware wa'annan kotuna. Amma duk da haka tunda muna mai shirin zato akwai sauran lokaci a gaba, to gaskiya abin da muka yi ta kira kenan a wannan kafafen yaɗa labarai na kuma su albarka kuke ba mu dama ku ga ya yanzu aka daure wane ne aka yanke hukuncin kisa manyan barayin kasar nan da ma kananan da kuma masu kayan sarki wanda ya laifi dai kamar shi wannan malami da kai fira da shi hakan ya faɗa. To kuma in Allah da su Allah sa sun ji kuma mu ga ko mai kayan sarki ne ko farin hula ne in dai laifi a kai shi kotun nan in dai da sunan cin hanci da rashawa ne a hukunta shi. To haka za mu tabbatar da ana ma kowa adalci kuma abin da muke jira kenan. Allah ya taimaka a tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Nasarawa. Waye a Nasarawa?
Assalamu alaikum, suna na Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Baba Yakubu, barka da aiki.
Yawwa Shafale, bismillah.
To Baba Yakubu, a gaskiya bismillah wannan magana da naji abun yayi min matukan farin ciki da godiya. Amma abinda muke son mu jawo hankalin shugaban alƙalai namu na Najeriya ya kamata yayi karatun tanasu ya sani cewa wannan abin da zai kafa shi ya kafa shi ne tsakanin shi da Allah.
To
sai ya kasance duk mutumin da ya kasance ya zama cin hanci da rashawa na gaskiya ya kamata a sune shi a wannan kotu. Da fatan kuma za su yi kokari kuma za a kawo mana cin gaba da kwanciyar hankali
insha Allah
a wannan kasa na mu Najeriya. Nagode.
To mun gode mu ma. Bari mu je jihar Adamawa. Waye Adamawa?
Ina magana da Aminu Adamawa mun bi lokacin gama.
To malam Aminu, bismillah.
Ni dai ra'ayina a kan wannan kotunan da aka ga a cikin zaka wannan ina farin ciki da su.
To
kuma muna kira da shi babban alƙali a tsakanin Najeriya da Allah ya tsaya ya haɗi ƴance a ɗaure duk wanda aka kama shi da laifi a ɗaure shi ba wani kotu ba wani mutum na labarin inda a ɗaure shi kawai.
To mun gode.
Sadu
Yawa mun gode malam Aminu. Bari mu je jihar Niger. Waye a Niger?
Umar ne daga Manjin Shegu local government.
To malam Umar, bismillah.
Wato wannan shawara da alƙalin alƙalai ya bayar ta a kafa kwamitoci kotuna na hukunta masu cin hanci da rashawa, wannan shawara ta yi shawara ce mai kyau, sai dai fatan da muke su yi hukunci na gaskiya. In an yi bincike na gaskiya aka kama masu laifin nan, a yi musu hukunci daidai da laifin da suka aikata.
To masha Allah, mun gode malam malam Umar. Ga Abuja, wane ne daga Abuja?
Assalamu alaikum.
Na'am, wa alaikum salam,
barka da aiki.
Yawa, ina sunan ka balan?
Ina na Hassan Lai Zainu Muhammad daga Abuja, ina ma barka da aiki.
Yawa malam Hassan.
To alhamdulillah, wato mun ji daɗin wannan tsananin kotunan da aka kafa, sai dai muna fata su haifar da ɗa mai ido. Saboda an ya kafa irin wannan kotunan wanda ba su mana amfani ba, to amma a wannan karin wato muna fatar wannan kotunan za su lalle tsokarta fannin cin hanci da rashawa, musamman yadda ake yaƙi da shi a wannan ƙasa mu ta Najeriya. To muna fata mu gani a ƙasa ba wai a yi wannan kotun da zai bai amfanar da mu ba, to kaga irin wannan abin mun ba wato mun ba za mu ji daɗin wannan abin da mun talakawa muna so ana yaƙi da cin hanci da rashawa, to sai domin mu gani a ƙasa ina ma.
To mun gode kwarai da gaske malam Hassan. Bari mu je Zaria. Wane ne a Zaria?
Ka tare da Muhammad Lawal Idris daga Zaria.
To malam Muhammad Lawal.
Na'am. na musamman dai na kira domin in bayyana farin ciki na dangane da wannan yunkuri da ake na kafa wannan kotu, kuma a gaskiya fata zan yi na alkhairi ga 'yan Najeriya. Allah ya sake da kyakkyawaniya aka kafa wannan kotu na hukunta ainihin masu cin hanci da rashawa.
To mun gode kwarai da gaske. Har yau dai muna a jihar Kaduna, waye ne a Kadunar?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baba Yakubu Diri, barka da yamma, barka da aiki.
Yawa, gaishe ka Alhaji Musa, barka da.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya. To babu shakka wannan da mutum hawan Malam Muhammadu Buhari muka tunanin za a samu wayannan kotuna. Domin kaga wannan abin da ya kawo shi kanshi wannan mai alƙalin alƙalin magana, gaskiya wannan ba karamin shawara ba ne, don kaga inda a ce akwai wayannan kotunan, har idan aka maka za a yanke maka hukunci, abin da ka sata ka mika su, kaga talaka za su shaida, kuma za a tabbatar da cewa talaka ya tabbatar da ya sha romon demokuraɗiyya. Amma matsalar da yake faruwa, misali yau an kama ka da naira biliyan 1000, an ji an narke su a waje, su talaka kuma suna dan fama, suna fama da yunwa, kaga akwai matsala. Amma ana yanke wannan hukunci sai a je a watsa kuɗi a wa talakawan Najeriya aiki domin su shaida. Ƙarshe ne muka fatan alkhairi, Allah ya ƙara Muhammad
Amin. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu sake komawa jihar Niger. Wane ne a Niger?
Rabban Dauda dan Malam ne.
To Malam Dauda,
gaskiya ina gode maka Baba Yakubu Firi. Dama ni addu'a dai da muke mai Ubangiji Allah ya taimake shi. Shi shugaban ya zaba mana mutumin da zai zama da tsoron Allah, kuma a taimake shugaban ƙasarmu Janar Muhammadu Buhari domin ya ceto mu daga wannan. Kai muna murna muna farin ciki, Ubangiji ya albarkace kuma saka da alheri, Allah ya sa mu ga kyakkyawan manufa. Nagode.
Mun gode kwarai da gaske Malam Dauda daga jihar Niger. Kuma daga kan Malam Dauda ne zamu kawo ƙarshen ɗaukar waiduka. To yanzu kuma ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Da labarin kwallon kafa da mu soma shirin na yau. Mai koyar da Black Stars Team B wasa Maxwell Kunadu ya ce zai tinkaro wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin ƙasa da ƙasa na WAFU da yanzu haka ke gudana a nan ƙasar Ghana da ƙwazo da aniya, kamar yadda ya tinkaro wasannin da suka gabata don ya samu kaiwa wasan ƙarshe na gasar. Sannan ya yi kira ga 'yan wasansa su manta da kashi da sun kasha a hannun Najeriya da Cibiyu da Nema a ranar Litinin, su yi azamar ƙarasawa gaba su lashe kofin na WAFU. Ƙungiyar Accra House of Hope ta ce kada kuma sasan tikotoko ta zaci za ta kwace Winford Cobbin na ɗan wasan tsakiyar ta cikin sauki. Cobbin na dai da abokin wasansa Thomas Abe su ne waɗanda Eden Tarin Club nan ƙasar ya yi ja a kansu, suke son su raba su da club ɗinsu. Chairman Bechin United Kingsley Wusuachau ya ce ya yi imani ligin Ghana na tattare da 'yan wasa ƙwararru masu hazaka, to amma rashin sanin makaman aiki na addaban ƙoƙarin 'yan wasan. Ya ce irin rawar da 'yan wasan sun ka taka a karawarsu da Mali a gasar cin kofin na WAFU da ake ciki a Ghana ya tabbatar da irin baiwar da Allah ya yi wa 'yan wasan na Ghana. A Paris kuwa, saura Chris ne da an ba hammata iska tsakanin Neymar da Edinson Cavani saboda rashin fahimta tsakaninsu kan wadda zai yi bugun tazara sau biyu. 'Yan wasan biyu na gaba da baki ɗaya kuɗinsu ya kama fam miliyan 253 ga dukkan alamu suna taka rawan gani a kawancensu a fagen wasa. To amma nasarar da suka samu Cibiyu da Neymar a ranar Lahadi a kan Lyon, 'yan wasan biyu sun rinka jayayya a kan wadda zai yi bugun tazara tsakaninsu har sau biyu. Wannan tashin jijiyoyin wuya bai tsaya a fagen wasar ba, sai da ya kai su har ɗakin shirin 'yan wasan. Ya ɗauki abokan wasan su da dama da to lokaci mai tsawo kansu tsakaninsu. Ridwana Lamuktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar kudin Amurka ta sanar da sanya takunkumin da aka auna akan jami'an kasar Sudan ta Kudu guda biyu da wani tsohon jami'an kasar a bisa rawar da suka taka don kawo barazana ga zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar. Saka takunkumin ya hada da wasu kamfanoni guda uku mallakar ɗaya daga cikin jami'an da aka saka mata takunkumin. Matakin da aka dauka akan Malek Ruben Riak Rengu da Michael Marquis Liat da Paul Malong Awan ya nuna karara cewa gwamnatin Amurka za ta shiga takun saka da duk wani mai kawo rikici da kuma kawo cikas ga yunkurin samun zaman lafiya. Ma'aikatar kudin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kudi tana sanar da cibiyoyin kudi cewar akwai yiwuwar wani babban dan siyasar kasar ta Sudan ta Kudu. Ma'aikatar kudin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kudi tana sanar da cibiyoyin kudi cewar akwai yiwuwar wani babban dan siyasar kasar ta Sudan ta Kudu yayi amfani da cibiyoyin kudin kasar Amurka don boye kudin da ya sato. Amurka a shirye take ta dauki wasu matakai akan duk wani wanda ke da alhakin dagula yunkurin samun zaman lafiya da matakan tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar Sudan ta Kudu. Amurka ta kuduri aniyar saka ido akan waɗanda suka azurtar da kansu ta hanyar cin hanci da rashawa a yayin da mutanen kasar na cikin halin kuncin tattalin arziki da rashin samun taimakon agaji. Rabin mutanen kasar Sudan kusan miliyan 6 ke fuskantar matsananciyar yunwa yayin da fiye da miliyan 4 sun yi kaura daga gidajensu ciki har da miliyan 2 da suke gudun hijira. Wannan rikici da mutum ya haddasa gwamnatin Sudan ta Kudu tana iya kawo ƙarshen sa a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert. Ta ce suna ci gaba da nuna wa shugabannin kasar Sudan ta Kudu cewar tilas su mutunta ka'idojin yarjejeniyar tsagaita bude wuta da suka ayyana da kansu su kuma farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 akan kudirin warware rikicin kasar Sudan ta Kudu ta hanyar yin shawarwari da jami'an adawa da kawo ƙarshen kisan kiyashi da kuma kawo ƙarshen musgunawa ma'aikatan agaji su bada cikakken haɗin kai ga ofishin majalisar ɗinkin duniya a kasar ta Sudan ta Kudu su kuma dauki matakin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa, inji Mrs. Nauert. Amurka na kira ga dukkan jam'iyyu da su bada haɗin kai ga shirin samun zaman lafiya a kasar Sudan ta Kudu. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa shugabannin Afirka cewa za su tura jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya wato Nikki Haley zuwa Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A wata liyafar cin abinci inda Trump ya gana da shugabannin Afirka a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya yau Laraba, shugaban ya ce Amurka na sa ido sosai kuma ta da matuƙa akan tashin hankalin da ke faruwa a Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ya kuma ce miliyoyin rayuka na tattare da hadari kuma Amurka na ci gaba da bada taimakon jinkai, amma tabbatacciyar hanyar kawo ƙarshen wannan bala'in za ta buƙaci shirin samar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin shugabannin Afirka da kuma sa hannun duka bangarori. Ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki yau Laraba a birnin Mexico da jihohin da ke kusa da babban birnin kasar, suna fatan gano mutanen da ke raye bayan girgizar kasa mai ƙarfin maki 7.1 da ta faru a yankin, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa. Ministan harkokin cikin gidan kasar Mexico Miguel Osorio Chong ya ce sojan kasar da jami'an 'yan sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun bincike kowane lungu da sakon da ake kyautata zaton za a gano ƙarin mutanen da ke da rai. Amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jinkai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulmin Rohingya da ke gujewa Myanmar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl. Baba Yakub makeri ne daga nan Washington DC, nike sallama da ku a kwana lafiya. Allah ba mu alherin nan nasa, amin summa amin.